أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fitin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455, ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna asabar ne 3 ga watan Dhulqa'ida na shekara ta 1445, bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 11 ga watan Mayu na shekara ta 2024. Kuma kamar kullum lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalibu OON, babban malami a sangare nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana na Sidras Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo akan makalla. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah madaukakin sarki a cikin littafinsa mai girma yana cewa, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati shaytani innahu lakum aduwwun mubin. Allah ce, ya ku mutane, ku ci daga abin da yake bayan ƙasa na halal da daɗa, kada ku bi ɗan hanyoyin shaytan. Innahu lakum aduwwun mubin, lalle shi maƙiyi ne gare ku kuma mai bayyana ƙiyayya. Wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana kiran mutane gaba ɗaya, ya ayyuhan nasu, duk mutane da musulmansu da wanda ba musulmi ba, da mutanen kirki da wanda ba na kirki ba, gaba ɗaya duk sun shiga ƙarƙashin ma'anar annas. Allah ya umarce su da kulu mimma fil ardi, su ci daga abin da ke bayan ƙasa. Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci wannan ni'ima da ya wa ɗan adam ta cima. Ni'imar cima ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya wa ɗan adam ne masu yawa a bayan ƙasa. Akwai ni'imar cima, akwai ni'imar sutura, akwai ni'imar wurin zama, akwai ni'imar abin hawa, akwai ni'imomi na abubuwa da yawa da suke kiwon ɗan adam. Amma Ubangiji subhanahu wataala a nan ya faɗi ni'imar cima, saboda ita ce mafi girman ni'ima daga cikin ni'imomin da ya masa. Ɗan adam ba zai iya rayuwa ba sai da cima. Ba abinci ɗan adam ba zai rayu ba. Zai iya rayuwa ba sutura, zai iya rayuwa ba ya da matsuguni, amma ba zai iya rayuwa ba ya da abin da zai ci ba. Shi yasa ɗan adam yakan iya bar gidansa, ya bar tufafinsa, ya bar komai nashi don ya gudu ya je ya samu abinci. Mutane nawa suke hijira su yi ƙaura su bar inda suke su tafi neman abincin surare. Saboda shi abinci ni'ima ce wacce take ta cima, ni'ima ce da ɗan adam ba zai rayu ba, ba zai wanzu ba a bayan ƙasa sai da ita. Shi yasa Ubangiji subhanahu wataala a nan ya ambace ta, kulu, ku ci daga abin da ke bayan ƙasa. Kuma za mu ga Allah subhanahu wataala ya ta ambatanta a wurare daban-daban, yana kuma gaya mana abin da ya halatta mu ci, shi ne duk wani abu wanda yake na halal da daɗa, to ya halatta mutum ya ci. Allah subhanahu wataala ya yi ta ba da umarni na a ci, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati ma razaqnakum, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan, ya ayyuhal ladina amanu وكلوا مما في الأرض حلالا طيبا والذي جعل لكم ما في الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ga sunan da ayoyi da dama da Ubangiji subhanahu wataala yake ta ambatar ci ba, hatta aljanna lokacin da Allah subhanahu wataala yake faɗar ni'imomin da ya ba wa ɗan adam, ya yi wa annabi adam a aljanna, abin da ya fara faɗa shi ne ni'imar ci, ce inna laka alla tajua fiha wala ta'ra, cewa ba za ka yi yunwa a cikinta ba, wato ba za ka zauna da yunwa a cikin gidan aljanna ba, ba za ka zauna da tsaraici ba saboda ka ni'imar ci ba ni'ima ce babba kuma ni'ima ce wacce take larura ce ga dukkan wani abu mai rai ba zai rayu ba sai da abin da zai ci shi yasa ubangiji subhanahu wataala anan ya kirawo duk mutane mai ware mu'minai ba su da wani abu ne da bai ta'allaka da imanin ka kai ba kowane mai rai yana bukatar ya ci ya sha saboda ubangiji subhanahu wataala ya ce a ci daga abin da yake bayan kasa wani yana nuna maka cewa ubangiji subhanahu wataala ya fadada abin da yake ya yalwata abin da yake halal ne ba a kuntata shi ba min ma fil ardi duk abin da yake bayan kasa al ardi anan ta kunshi doran kasa da abin da yake kanta da abin da ta kunsa irin na ruwa da duwatsu da duk wani abin da yake asalin sa a ban kasa yake duk ya shiga karkashin kalmar al ardi saboda ka kalmar ce take ta kunshi dukkan wasu abubuwa da Allah subhanahu wataala ya zuba na ci da sha a bayan kasa la ci kulubin ma fil ardi wannan yake nuna maka cewa al aslu fil at'ima al ibaha asali dukkan abin da za a ci asali shine zama halal ne ba a cewa abu kaza haramu sai an samu nassin da yake halalta shi asali halal ne sai in an samu nassin da ya haramta shi wannan shine ma'anar al aslu fil at'ima al halu shi asalin abin da yake ci ba ne halal ne sai wanda nassi ya wari wanda nassin kuma ya wari dan kanan ne abubuwan da aka lissafa duk abin da za a lissafa shi a ce da abu kaza da abu kaza da abu kaza to indai har zai karbi lissafi to bai da yawa ya fa abin da ba zai lissafu ba abin da yake cikin ban abin da yake bayan kasa na abin da dan adam zai ci daga tsirrai da ganyayyaki da dabbobi da sauran tsuntsaye da sauransu abubuwa ne masu yawan gaske to kowane abu yana shiga cikin da'irar halal ne indai dan adam zai ci ba tare da ya cutu ba to yana cikin da'ira ta halal sai dai idan nassi ya zo wanda yake nuna cewa wannan abin haram ne shi ne sai Allah subhanahu wataala ya ce qul fassala lakum ma harrama alaykum Allah ya muku bayanin abin da ya haramta muku daki saboda su abubuwa ne dan kanan to anan zaka ga cewa ubangiji subhanahu wataala ya nuna wa dan adam da'irar halal ita ce da'irar da take da yalwa take da fadi ba za ka iya lissafa ta ba amma da'irar haram da'ila ce kuntatacciya marar fadi wanda za a iya lissafa abubuwan da suke haramun ne a ambace su amma duk da haka shedan sai yake sa wa dan adam ganin kuncin abin da aka halatta masa yake nuna masa yalwar abin da aka haramta masa wacce da'ira da take da wato da'ira da take da yalwa sai ta dawo a gurin dan adam ta masa kunci da'ira kuma da take mai kunci sai daga gare ta ita ce mai yalwa don haka sai kaga yana harin abin da aka hana shi da cewa an yi nassi kaza 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 haram ne sai to wannan abin da aka haramta shi yake tunani ya aukawa ka duba annabi adam alaihi salam lokacin da aka sashi aljanna duk abin da yake cikin aljanna Allah subhanahu wataala ya ce kula minha haythu shi'tum ragada ku ci duk abin da kuke so a yalwace a cikin gidan aljanna wala taqrabu hadhihi ash-shajara amma ka kusanci wannan bishiyar saboda ka dukkan ya'yan itatuwa kayan marmari da suke gidan aljanna duk Allah ya ce ya halatta musu su ci a yalwace ragadan a yalwace amma wata bishiya guda ɗaya Allah ce kada ku ci wannan bishiyar to sai shaydan sai kuntata musu da'irar da take bai fadi sai ya nuna musu wacce da'irar da take kuntatacciya sai ya sa musu kudinta to haka yanzu shi kansa dan adam a bayan kasa a hakan yake duk da cewa ga abubuwan da Allah halitta masa mun barkatai amma sai kaga yana harin wani abu da Allah ya haramta masa yace kada ya ci shi kada ya amfani da shi kada ya sa shi a cikin tsarinsa sai ga cewa wannan da'ira kuma yake tunkara shi yasa Allah ubangiji subhanahu wataala ya kara da cewa wala tattabi'u khutwati shaytan bayan ya kirawo mutane yace ya halatta musu duk abin da yake bayan kasa din nan wuri ne wanda yake fili ne fetal duk abin da ya kunsa a cikin ruwa ne akan tudu ne itatuwa ne da sauransu Allah ya halatta maka kaje ka ci abubuwan da ya haramta maka yan kadan ne wannan yan kadan din kuma su ne kuma shedan yake kokarin ya jawo ka zuwa gare su sai Allah ce la tattabi'u khutuwati shaytan to kakku bi hanyoyin shedan Allah ya kira wa hanyoyin shedan khutuwat abin da ke kira da khutuwa shine ta inda ka daga kafarka ka ajiye ta kana tafiya ka daga ka ajiye ta to inda ka ajiye ta daga inda ka daga ta shine khutuwa daya in ka sake daga ta ka ajiye gaba shine khutuwa biyu in ka sake daga ta zaka ga cewa dukkan tafiyar ka da inda zaka je zaka yi taku dan taku dan wani taki ne wani tattaki ne kadan shi yasa Allah kira su khutuwat wato abin da yake halal gashi nan da yawa amma na haram din dan abubuwa ne yan kadan basu takun kafa ba takun kafa idan ka kiyasta shi da fadin duniya nawa yake shi da girma to amma dan adam dan yake so shi ma ya sa kafarsa ko ya sa kansa inda shi dan yake takawa to wala tattabi'u khutuwati shaytan ubangiji ya kirawo abin khutuwat yan taku ne na shaydan kar ku yarda ku bi wannan taku ana ku tsaya kan abin da Allah ya halatta muku kada ku bi soyayyar zuciyarku har ku kai ga fadawa cikin haram duk da cewa da'ira ce mai kunci ba mai yalwa ba ku bar abin da yake da yalwa ku tafi zuwa ga abin da yake da kunci kuma abin da yake da kunci din nan aiki ne na makiyanku aiki ne na shaydan wasu daga cikin malamai sun fassara al-khutuwat da cewa ana nufin ayyukan shaydan a'malush shaytan ayyukan shaydan wasu daga ciki suka ce khatayahu kurakuransa ko laifukansa shi yasa zamu ga duk abinda aka jingina shi zuwa ga shaydan to aikin sa ne babu shakka abu ne wanda yake babu alheri a ciki Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi wasu bayanin wasu ayyuka ya ce ya kira wasu aikin shaydan kamar shan abu da hannun hagu ko cin abu da hannun hagu kamar tafiya da takalmi daya Annabi ya kira shi cewa aikin shaydan ne da nuna maka cewa wannan abun ba alheri a cikin sa garu ba giya da Allah ya magana ta da caca lakin da bil khamr wal maisir wal ansab wal azlab rijsun sai min amali shaytan cikin aikin shaydan wannan jingina aikin zuwa ga shaydan yana da maka cewa abu ne mara kyau sallallahu alaihi wasallam sai karatu innahu lakum aduwwun mubin shi fa shaydan makiyan ku wato yayya da za ta sa wanda yake kinka yayi abinda ya sa ka kai abinda shi ba amfana zai da shi ba sai dai kai ka cutu to ne ta ci karshe a kiyaya ya jefa ka cikin abinda shi ba amfanuwa zai da abin ban kai amma kai za ka cutu to wannan ita ce karshen kiyaya to irin ta ce kuma shi dan yake wannan duk wani abin da dan adam zai jefa shi dan ga aikata shi shi shaydan ba abin da zai kare shi da shi da mutum ya ji ya sha giya da mutum ya ji ya ci haram shaydan shi ba zai kare da ko ba illa ya cutar da kai amma shi ta bangaren sa ba wai wani karuwa yayi da wani abu ba rayuwarsa dama Allah ya kore masa cewa zai rayu har zuwa karshen duniya saka ba lafiya ce zai kare da ita ba ba arziki kudi zai kare da shi ba ba yaya zai kare da shi ba ko ba zai kare da shi ba illa dai kai ya cutar da kai dole ta ce karshen kiyayya shi sai Allah ce innahu lakum aduwwun mubin aka sifanta kiyayyar sa da cewa kiyayya ce bayyananniya wato ba wanda yake ma boye kiyayyar sa ba kiyayyar sa sarri take a fili take bayyana take mubin mai bayyana kiyayyar sa ce ga dan adam to duk wanda yana nuna maka cewa Allah subhanahu wataala bai kuntata wa dan adam ba cikin dokokin da ya masa ya yalwata masa komai daidai bukatarsa da abinda kuma zai amfane shi ya hana masa abinda zai cutar da shi wanda kuma abubuwan da ya hana masa ba su da yawa sai dai shaydan kullun zai riƙa riya masa cewa yancin sa yana cikin aikata abinda aka haramta masa dan zaka ga cewa masu rajin yancin dan adam ba suna rajin yancin dan adam bane akan abin da yake halal zaka suna faɗa ne da wasu abubuwa da aka ce dan adam bai kamata ko suna ganin yancin dan adam a bashi wannan abu saboda khutuwatu shaytan ne hanyoyi ne na shaytan har kullun zai ta sa maka wadansu abubuwa wanda za su cutar da kai. Saboda wannan aya na da cikin ayoyi da suke nuna mana cewa dukkan wani abin da yake bayan kasa na abinci na sutura na matsuguni na walwala halal ne asali dan adam ya amfana da shi sai abin da yake haramu wanda kuma shi daira ce kankanwa daira ce kadan wanda har ma aka yi bayanin sadaki dake aka ce kaza 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 haramu saboda ka tsayawa akan abin da Allah ya halatta anan ne dan adam zai samu walwala da zarar ya shiga abin da Allah ya haramta to zai kuntata wa rayuwarsa ne fiye da yadda yake tsammani. Allah ya mana da kyau.
Ta misma ne mana Allah ya saka da alfari. To tambaye mu ta farko ayu ta zo da wanda yake cewa assalamu alaikum mallan da Allah menene ingancin hadisin da yake maganar wanda yake yin bacci bayan sallar asuba ba zai yi arziki ba.
Hadisi ne mai rauni kwarai da gaske. Ba wani hadisi da ya inganta da yake nuna cewa bai halatta mutum ya yi bacci ba bayan asuba ko ya bacci bayan la'asar. Duk hadisan da suka zo a wannan babu ba su da kyau. Shi wani hadisi Abu Nu'aym ya kawo shi a cikin Kitabul Hilya. Hadisin ana jingira shi zuwa ga Usman ibn Affan. Kuma a cikin sanadin sa akwai Sulaiman ibn Arqam da malamai sun soke shi sosai. Yana cewa as-subhatu tamna'u ba'da ar-rizq. Baccin asuba yana hana wani sashi na arziki. Shari'a ba ta ce haramun ne mutum ya yi bacci bayan asuba ba. Ba hana ka kai bacci bayan asuba ba. Duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana cewa akwai albarka a cikin sammako. Da farko mutumin da ya yi sallar asuba ana so ya zauna ya yi ta zikiri da tasbihi har zuwa lokacin da rana ta fito ya yi sallar salatul ishraq. Wannan Annabi ya kwadaitar da ita akan cewa sunna ce ta kuma yana da gwaban lada. Kaga wanda yake san wannan falalar ba zai koma bacci ba. To kaga akwai alheri a cikin rashin baccin nan. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin hadisin Sakhr al-Ghamidi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allah ka sanya wa al-umma ta albarka cikin sammakonta. Wato ita sai ko wajen yin abubuwa Allah ka sanya albarka cikin wannan sammako. Hadisin yake cewa ya kasance sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha jayshan aw sariyatan ba'atha fi awwal an-nahar. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura wani mayaka ko wasu wanda suka yi sababi sai tura su da farko wato da sassafe saboda a samu albarkar wannan fita din. Ruwaya ta zo cewa shi kan Sakhr al-Ghamidi wanda ya rawaito hadisin dan kasuwa ne to ya kasance kasuwancin sa yana tashi tura kayan sa kasuwa da sassafe to wanda ya sa ya samu arziki sosai ya albarka sosai a cikin rayuwarsa. Don haka sammako yana da amfani ta fuskar rayuwa ta addini domin mutum da zai yi tashi da safe bai bacci ba ya yi ayyuka na ibada zai samu wannan lada da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Sannan kuma in wani abu ne na duniya shi ba in ya shige shi da wuri ya fara shi da wuri shi ba zai samu albarkar da take cikin wannan. Shi yasa ƴan kasuwa ba daidai bane su zauna su ta bacci da safe. Haka mata ce suna sammako Annabi ya addu'a Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Haka mata su yi sammako don su samu albarkar da take cikin wannan addu'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi wa masu sammako a cikin harkar kasuwancin su da al'amuran su ma gaba daya. To amma wannan ba shi yake nuna cewa in mutum yayi bacci da safen ba yayi haramu ko yayi laifi ko kuma a'a zai tsiyaci ko zai talauci ba wanda yake nufi ba. Na nufin dai zai hana wa kansa wancan alherin da yake ciki amma ba wai yayi wa Allah laifi ba. Sannan kuma ya zamana akwai larura da ta sa yi bacci wannan kuma duk wani wanda yake larura ko bai samu ya yi bacci da daddare ba ko ya dawo daga tafiya cikin dare saboda haka ya samu ƙarshen dare ne bai samu ya yi bacci isasshe ba ko wani abu wanda zai tunkara nan gaba zai hana shi bacci bare dan rage baccinsa yanzu da safe saboda in ya tashi ba zai taɓa samun lokaci. To wannan larura ce da za ta isa mutum ya kwanta ya yi bacci. Akwai hadisi a cikin Sahih Ibn Hibban wanda yake cewa kana rasulullahi hadisan Abu Huraira ne يتسلى كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عرس بالليل توسد يمينه وإذا عرس بعد الصبح نصب ساعده وتوسد كفه كفه وتوسد كفه yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ya yi bacci da daddare to yakan yi wato fulo da hannunsa na dama wato yakan kwanta a hannun dama ya zama kamar shine filansa haka sannan idan bayan asuba ne ya kwanta bacci shine idza arasa ba'da subhi nasaba sa'idahu sai ya kafe hannunsa tsaye sannan kuma tawassala kaffahu sai ya sa kansa akan abin nan wato yana yin yanayin da ba zai yi wani dogon bacci ba ko wani bacci mai nauyi saboda mutumin da zai yi bacci sosai to ba zai irin wannan kwanciyar ba ya kafe ya kannansa ya dora kansa akan tafin hannunsa to yace haka annabi yake to amma abin da zamu fahimta dan cewa shine akwai wasu lokuta da annabi sallallahu alaihi wasallam yake koma ya dan gangada bayan asuba wannan yana nuna maka cewa shi bacci a bayan asuba ba wai laifi bane kamar yadda wasu suka dauka amma dai yana daga cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin sahih Muslim manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayin sallar asuba yakan zauna baya tashi daga gurin da yayin sallar asuba har sai rana ta fito haka nan sahabbansa su ba a lokacin za su zama suna ta hirama suna tuna wasu abubuwa na jahiliya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauraron su suna dariya shi kuma yana furbushi wannan yana daga cikin sahih Muslim dai sai ta tabbatacce saboda ya nuna cewa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam shine baya komawa bacci yakan zauna inda yayin sallah haka sahabbansa su ma suke saboda baya hana idan da kai buƙatar koma bacci saboda wani dalili ko wata larura wannan baya hana cewa mutum yayi bacci wanda kuma yaga shi zai rika yin baccin sa baya sai to wannan shi ko shi haramtawa kansa wasu abubuwa na samu amma dai ba haramun bane
sai ne yake cewa malam tambayar ita ce shin akwai hadisin da yake kwadaitar da mutane yin sallar nafila bayan kowane kiran sallah kafin ta da ikama
akwai hadisi akwai mafi shahara hadisin shi hadisin Abdullahi bin Mudaffal wanda yana cikin sahihai Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa baina kulli adhanayn salah tsakanin kowanne kiran sallah da ikama akwai sallah wato idan mutum idan aka kira sallah kafin ayi ikama da ce akwai sallar nafila saboda wannan shine hadisi da yake tabbatar da cewa bayan kowanne kiran sallah na nafila wanda hadisi Abdullahi bin Ghaffal ba akwai wasu hadisi amma da yana cikin sahihai
to sai shi ko ne ke malamin tambaye sai ta ce shin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazimci jalsatul istiraha ne yau da kullum ko dai wata rana ya yi ne wata rana ba ya yi
da a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazimci jalsatul istiraha kullum a duk sallolinsa da duka masu waito sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi bayanin haka da za su suka tashi farta sallar da za su kawo jalsatul istiraha amma da yawa daga cikin da suka waito hadisan sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ci jalsatul istiraha ba sai wasu kadan ya ta zo a cikin hadisin Abin Malik ibn al-Huwairis wanda shine mafi shahara hadisi shine yake cikin sahih Bukhari da Muslim ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da wasu matasa su 20 suka zo da wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam to dai koma yana sifantawa da Annabi ya ce shi sallo kamar ayatu mun usalli yi sallah kamar da kuga yana yin sallah bai koma yake gaya wa mutanansa ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam suke sallah to a cikin sifan sallar da ya koyar da mutanansa sai zama da in ya taso daga sujjada ta biyu a raka ta farko yakan zauna sannan yake tsaye wanda ita ce jalsatul istiraha din ta zo a cikin sahih Bukhari hadisin Malik ibn al-Huwairis haka nan ta zo a cikin hadisin Abi Humayd as-Sa'idi kamar yake cikin Musnad Imam Ahmad shi ma ya yake cewa sahabbai yana zaune tare da sahabbai kusan goma tare da shi cikin su akwai Abu Qatada bin Rabi'i yana cikin su yake cewa zan gaya muku sifar sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to kai da baka zauna da shi da yawa ba wato kai da baka dade da shi yace eh duk da haka dan sifanta muku ya tashi sifanta musu sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayoyin da aka rawaito hadisin ruwayar Ja'far ibn Abdul Hamid ta zo da cewa yana yin jalsatul istiraha wato idan ya tashi ya zauna ya tashi daga sujjada idan ya taso daga sujjada ta biyu raka'a ta farko to sai ya zauna sannan ko sai mai saboda ka waɗannan hadisai guda biyu su ne hadisan da suka zo da jalsatul istiraha sauran hadisai da suka zo na sifar sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ambaci jalsatul istiraha wanda ya sa aka yi saɓani wasu daga cikin malamai suka tabbatar da ita wasu kuma suka karhanta ta cewa makruhi ne kamar ruwan hanafiya suna cewa makruhi ne haka wajen malikiya haka nan wasu kaɗan daga cikin hanabila da wasu kuma daga cikin shafi'iyya amma dai yawanci 'yan shafi'iyya su suna cewa sunna ce mustahabbi ne sannan akwai ruwaya daga Imam Ahmad wanda wasu daga cikin almajiransa ko mabiyansa suka zaɓa da cewa mustahabbi ne akwai ruwaya daga Imam Ahmad da cewa mashhurin mazhab wanda yake mashhuri a mazhabsa shi ne yana tare da mazhabin malikiya da shafi'iyya da hanafiya wanda suke karanta amma kuma akwai ruwaya daga Imam Ahmad wanda al-Khallal ya rinjaye da ita kuma har ana cewa ma ita wannan ruwaya ta biyu ita ce wanda Imam Ahmad ya dawo kanta da cewa mustahabbi ne ana iya yi saboda wancan abin nan amma wajen shafi'iyya wannan daman ba sunna ne kuma wasu daga cikin malamai sun tafi akan wannan cewa sunna ce amma kuma cewa koyaushe Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da koyaushe yayi to da koyaushe yayi to da ba za a samu sabani ba tsakanin malamai wasu su tabbatar da ita wasu kuma su karhanta ta karhatun tanzih ba wai karhanta na haramci ba cewa rashin yin shi ya fi yin shi ne ma'anar karhancin da suke nufi kamar yadda suka yi nassi cewa karhatun tanzih ba rashin yin ta shi ya fi yin ta a gurin wasu malamai suka yi tawilin hadisin shi al-Malik ibn al-Huwairith cewa ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin karshe-karshen rayuwarsa ne a lokacin Annabi ya dan manyanta saboda ta ga yana zama shi ne ɗauka cewa wannan zaman yana daga cikin sifar sallarsa amma ba haka sifar sallarsa take ba saboda ka suke ɗaukan cewa hadisin Malik ibn al-Huwairith ya zo da wannan zaman dan yayi bayanin larura ga wanda ba zai iya yin zai iya tashi bi miki tsaye mai dan zauna din wasu kuma suna cewa a'a sai bai za mu kira shi larura bayan Annabi da ya gama cewa sallu kamar ra'aytu wa nusalli ku yi sallah kamar da kuka sanar ina yi inda a ce wannan zaman na larura ne Annabi zai bayyana masa cewa ai na larura ne shi ban da wannan zaman shi yasa da ya tashi ba da sifar sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya ba da sifa da wannan zaman saboda Annabi ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi kamar yadda kuka ga ina yi kuma abinda ya gani kenan shi ya sifanta saboda haka suke cewa jiran abin cewa saboda ya girma da ya manyanta yayi wannan tawili ne mai yayi nisa kwarai da gaske suka ce sannan kuma ai wanda ya manyanta ma kamata in ya taso ya miƙe yafi masa sauki akan ya zauna sannan ya miƙe in ya taso daga sujjada miƙewar sai ta fi sauki akan ya zauna sannan ya miƙe saboda haka in ka kira shi na larura to larura tana cikin zaman ne ba a cikin miƙewar ba kai tsaye saboda haka dai shi ita jalsatul istiraha ta tabbata a sunna amma ba wani abu ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinci yin ta koyaushe yana yayi ta a wasu lokuta yin ta ko da sau ɗaya ne ya tabbatar da sunna ce yin ta amma kuma mafi zama koyi da sunna shi ne zanto mutum wani lokaci ya yi wani lokaci kuma ya bari wannan shi zai fi zama koyi da sunna saboda haka kusan hadisai da dama suka nuna kamar da Imam Ahmad yake cewa yawancin hadisai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba su ambace ta ba
to sai wannan yake cewa malami akwai wani kayyadaddan lokaci ne da ake yin sallar nafila a lokacin da mutum ya je aikin hajji a cikin harami ko na Makka ko na Madina ko kuma kowane lokaci mutum ya shiga harami zai iya yin sallar nafila
duk sanda mutum ya shiga masallaci ana son yayi nafila kafin ya zauna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da khala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn dai ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai rak'a biyu wanda masallaci duka wani ko wani masallaci kuma wasu daga cikin malamai kamar Imam Shafi'i da wanda suke tare da shi suna ganin wannan sallar ta tahiyatul masjid da mutum zai yi a kowane lokaci ne sababu a lokacin da aka hana yin nafila ne ko lokacin da ba hana ba saboda ita wannan sallah ce da take da sababi da take da dalilin yinta ba haka kawai mutum ya tsari yinta ba saboda haka suka ce duk sallar da take da sababin yinta ita ba ta da kaidi ba ta tsayawa ta takaita akan wasu lokuta banda wasu lokuta zai zama kowane lokaci ma tunda sababi ne zai sa a yi ta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kirawo Banu Abdulmanaf cewa kada ku hana wani da zai zo ya yi dawafi a ɗakin Ka'aba ya yi sallah a kowane lokaci ga dama kamar mutumin da zai yi dawafi in ya gama dawafi zai yi sallarsa a kowane lokaci ya so ya yi sallar dawafi ba ta da lokaci ƙayyadajje ko kuma a ce an hana yin ta saboda mutum ya yi dawafinsa a lokacin da aka hana yin nafila kamar bayan sallar asuba misali ya gama sallar dawafinsa bayan sallar asuba zai yi nafila ta dawafi Annabi ce fi ayyi waqtin sha'a a kowane lokaci ga dama kar ku hana shi yin nafila saboda ka waɗannan sallace mai sababi to duk wanda ya shiga ɗakin masallaci mai alfarma na Makka ko Madina a kowane lokaci yana iya yin nafila sannan kuma nafilfilu waɗanda suke ba na sababi ba wannan kuma su suna takaita ne a lokacin da aka halatta yin nafila da mutum ya yi ba shi da laifi.
To sai nake ce malam shin menene ingancin yin karatun sallar rakatul fajr a bayyane a cikin masallaci?
Abinda ya fi zama sunna shi ne ka yi ta asirce sallolin da ake daga asuba zuwa faduwar rana zuwa sallolin da suke na safiya daga asuba har zuwa nafilfilu da za a yi na azhar da asar da azhar na bayan na kafin azhar da na bayan azhar da suna kasancewa ne da karatu asirci wanda ake yin su da abin nan da daddare kamar kiyamul layli ce ake bayyana karatu ita ma za ka bayyana yadda za ka ci da kanka ba sallar nafila ta abin nan da rakatul fajr ba su san cewa ana bayyana karatu a cikin ta ana sitin su karatu ne a cikin ta
to sanin shi kuma ita bayar sa take cewa malam menene ingancin maganar da ake cewa babu kyau mutum ya yi sallah da rigar da yana da hannunta ko kuma wanda daya a nade wanda ya nade kafar wandan sa
ban san hadisin ba na san dai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hana mutum yana sallah ya riga tattaro ya bina dinsa tufafinsa saboda wannan zai hana masa kushuri saboda zai rika tattaro tufafinsa ya zama kamar yana wasu wani aiki a cikin sallah wanda aikin nan zai raba hankalinsa biyu shi ne abin da na sani amma ba wai a ce ko ya daɗa hannun rigarsa ko ya daɗe ƙafafun wandonsa cewa ka ne sallah haka ba.
Sai ne ke ce malam yaro wanda aka sa masa sunan wani ma'ana aka yi masa takwara yana iya biyo halin wanda aka sanya masa ne asalin sunan?
An ba shi tarbiya kuma ya san wanda ya yake da wannan sunan ga irin ɗabi'unsa ga irin halayensa ga irin ya yi kwaikwaye shi to zai iya ɗauko wasu ɗabi'unsa amma yawanci mutane yana sa musu sunaye ba su ma san yanzu wanda suke suna Muhammad ko Ahmad daga cikin suna Annabi sallallahu alaihi wasallam yawa daga cikin su wanda zai ga maka nasabar Annabi sanda aka haife shi yadda ya rayu a Makka ne da Madina yadda ya hijira duk ba su sani ba da zai iya kwaikwayi mutumin da bai san rayuwarsa ya take ba to ballantana kuma wanda aka sa musu sunaye da ba wannan ba mutum da wani sunan shi Abubakar amma bai san waye Abubakar wanda muke alfahari da rayuwarsa ba Abubakar Siddiq waye Umar waye Usman waye Ali ba kuma daga masu sunayen suna wani za ka samu sunan shi Muhammad amma murtaddi ne ma ya ma yarda kai kasashen Larabawa da za ka same su da yawa wani sunan shi Muhammad baya sallah yana zagin addini yana shaye-shaye ba sunan shi Muhammad ko ka same sunan shi Umar ko Abubakar za ka same shi kuma wani abin nan shaidani ne marar mutunci saboda ka suna shi kadai ba zai sa mutum ya zama ya dauki dabi'ar mai sunan ba amma inda yau a ce an ba shi kyakkyawar tarbiya an nuna masa cewa sunan da aka sa maka saboda wani wanda yake da wannan sunan ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza wataƙila kaga cewa ya taso da wannan ɗabi'u masu kyau.
to so na tambaya ta kuma take cewa malam wanda ya mayar da matarsa tana cikin jini na uku ba ta tsarki ba shin ta maido
to akwai sabani na malamai da suke dangane da ayar da take cewa wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa matan da aka sake su za su zauna su yi jiran ƙur'i uku to menene ƙur'i wasu daga cikin malamai daga cikin su hadda al-khulafa wal arba alifufin na annabi sallallahu alaihi wasallam guda hudu suna da Aisha afuwar bannana na Aisha wasu daga cikin sahabbai manya suna cewa al-qur'u ana nufin al-hayd ana nufin haila ana nufin jinin al'ada wasu kuma suka ce ana nufin al-tahur ana nufin tsarki ba jinin ba daukewar jinin shi ne ƙur'i daga ciki akwai na Aisha radiyallahu ta'ala na al-aqra shi ne al-athar tsarki to kaga wanda yace jinin al'ada shi ake nufi jinin al'ada shi ake nufi to duk matar da aka sake ta to iddarta za ta kare yayin da ta ga jini na farko yayin da ta fara ganin jini na ƙarshe da bana na farko barki sun ci na uku an sake ta to in ta ga jini na uku to wannan iddarta ta kare domin lokacin da za a sake ta tana da tsarki sai suka ce al'ada ta ita ce ake nufi da thalathatu qur'i uku to kaga an sake ta tana da tsarki wanda shine sakin sunna kaga in ta yi jini na farko kaga ta yi daya ta yi tsarki jini na biyu ta ga biyu sai ta yi tsarki sai jini na uku ta ga uku saboda kada zarar jinin al'adarta na farko ya zo mata to a lokacin ta gama iddarta wanda suka ce abin da sai jinin ya zo mata a wanda suka ce tsarki ne to su da ta abin nan an sake ta cikin tsarki saboda kaga ta tsarki ɗaya in ta ga jini na biyu tsarki biyu in ta ga jini na ɗaya abin nan jini na afuwan jini na ɗaya ta gama tsarki biyu kenan sannan ta ga jini na uku ta gama afuwan na biyu ta gama tsarki to shi kenan ta gama al'ada ba sai ta ga jini na gaba ba saboda haka wajen tantance ƙuru ko ƙur'i mai ake nufi a nan ne sabanin ya zo saboda da yawa daga cikin sahabbai da tabi'ai sun tafi akan cewa al-ƙur'i ana nufin tsari ana nufin jini saboda haka ba za ta fita daga idda ba sai ta ga jinin al'adanta da zarar ta ga jinin al'adanta na farko na uku shikira ta gama idda waɗancan kuma masu cewa tsarki ne kamar malikiya to su inda ta yi tsarki na uku inda ta shiga tsarki na uku ta gama to shi kenan ta gama iddarta ko da shi ne bambancin su saboda ka in ya dawo da ita ya ce menene
yana magana ne akan idan gida da ita ta riga ta shiga jini na uku amma ba ta yi tsarki ba
ta gama al'ada ta gama abin nan ɗinta a gurin waɗanda suke ganin akwai wannan da suke ganin sai ta gama ta yi wanka ma sannan ne take gama abin nan amma dai wasu kaɗan ne daga cikin malamai akwai kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da wannan ra'ayin cewa saboda shi ne ra'ayin Sayyidina Umar Sayyidina Ali cewa in ba ta yi wanka ba to ba ta gama iddar ba gaba ɗaya sai ta gama jinin ta yi wanka sannan ta fita daga cikin iddar gaba ɗaya saboda haka inda jinin ya ɗauki amma ba ta yi wanka ba ya dawo da ita to ta komo wannan a ra'ayin Sayyidina Umar da Sayyidina Ali yawancin malamai sun saba masu akan haka amma dai wasu daga cikin malamai suna ga tunda khalifofin nan guda biyu suna kan wannan ra'ayin to ra'ayi ne mai ƙarfi ƙwarai da gaske akan sa Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullahi
to sai mu kici malam wanda zai yi wa dan uwa ko kuma mahaifinsa addu'a bayan sanya shi cikin kabari da rufe shi shin zai iya daga hannu yayin da yake addu'a kuma shar'in sai ya kalli gabas
addu'a ga mamaci shine roƙa masa gafara da rahama da sauki rayuwarsa ta barzakh shine abin da ake bukata ga mamaci ba bukatar sai an kalli gabas ba wai dole ne sai kalle gabas ba, in ka fito daga yamma ne kana kallon gabas kenan, in ka fito daga gabas ne kana kallon yamma, ko da kudu kana kallon arewa, ko daga arewa kana kallon kudu, wannan duk babu komai dan an yi masa addu'a a cikin wannan yanayi. A daga hannu kuma wannan yayin addu'a yana daga cikin ladubban addu'a, daga hannu lokacin addu'a yana daga cikin ladubba na addu'a, saboda in ya daga hannu yayin addu'a babu wani laifi cikin yin haka.
Sune mai tambayar shi kuma yake cewa malam tambayar sai ta ce ya halatta mutum ya kirkiri labari saboda ya koyar da wani darasi na tarbiyya wajen kula da ƴaƴansa.
Na gaya musu kirkirarre ne babu laifi, in ya sun fahimci cewa kirkirarre ne, ko kuma a yanayin labarin ma dole ya zama kirkirarren ne, ko ba a gaya maka ba kirkirarre ne ka san kirkirarre ne. Kana maganar gizo, giza ya ce ko kita ce ta yi kaza, ta ɗauko ruwa ta ebo, giza ya ji rafiya ebo ruwa, sauran ruwan da ya san gizo ya san cewa wani labarin kirkirarre ne, ba buƙatar sai ka yi bayanin cewa kirkirarre ne. In ka ba da labari ga mutane na ƙarya amma kana nuna musu gaskiya ce, to ita ce ƙaryar da shari'a take kama mutum da ita. Amma labarin da zaka kirkira dan ba da misali da shi, dan ba da wani wata tarbiya a cikin misalai, wannan babu komai, musamman ma idan wanda kake gaya wa din ya san haka, ko ƙarshe bayan ka gama gaya masa ka gaya masa cewa to wannan labari duk misali ne da Ubangiji da nake maka saboda ka fahimci abu kaza abu kaza, wannan duk babu laifi a cikin sa. Akwai hadisin da wasu mutane suke masa sunan fahimta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wailu lil ladhi yuhaddithu bil hadith wa yakzibu li yudhhika al qawm, wailu lahu. Sanannan azaba ta tabbata ga mutumin da zai riga ba da labari yana ƙarya dan mutane su yi dariya. Sanannan azaba ya tabbata gare shi, anan yana ƙarya. Me yake ƙarya? Shine ka faɗi wani abun da kake nuna wa mai sauraro gaskiya ne, alhalin kuma ka san ba gaskiya ba, shine ƙarya. Amma duk abinda mai sauraro ya san cewa ba wai kana faɗa masa ne dan ya dauki abin da gaskiya ba, kana masa kici kaman misali ne, mutum yayi kaza yayi kaza yayi kaza, kana farawa ka san misali ne. Alƙur'ani yana cike da misalai ire-iren waɗannan, a bada misalin wanda suke shirka, kamar misalin bawa ne da yake da masu gida guda biyu suna rigima a kansa, kaga ba wani abu ne da ya faru. Ana baka misalin cewa wannan da yake bautar wani ba Allah ba, kamar bawan da aka sa shi ne a tsakanin iyayen giji guda biyu, ga wannan Ubangijin sani ga wannan Ubangijin sai zama cikin ɗimuwa, to haka ne wanda zai ɗauki bautar wurin Allah zai rayu cikin ɗimuwa, domin ya bar haƙiƙanin wanda yake mahaliccinsa, ya kama wani wanda ba shi ne mahaliccinsa ba. To kaga wannan duk a cikin misali ne, ba wai a cikin wani abu ne ake cewa wata ƙissa ce ta faru irin wannan. To irin wannan duk suna da a cikin maganganun magabata a cikin maganganun abin nan, ce misalin kaza ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza, wannan duk sunansa misali shine. A nan duka irin ƙirƙirarrun labarai da ake bayarwa za su shiga ƙarƙashin irin wannan misali ne. Amma mutumin da zai riƙa ƙirƙirar labari na ƙarya amma kuma mutane yana musu kamar gaske ne kawai don dai su yi dariya, to wannan shi ne ake maganar yana ƙarya. Ita ƙarya shi ne ka ba da labarin da ba haka yake ba, kuma kana nuna cewa haka yake, shi ne ƙarya. Wannan shi ne abinda malamai suke kira ƙarya. Khilafur waqi' kuma muhimman annaka fihi sadiq, ba daidai ba ne amma kana nuna mutane gaskiya ka gaya musu, wanda shi ne ake kira ƙarya. Amma abinda za ka ba da labari kamar yanzu labarin kalila wa dinna duk namun daji ne, ina jin akwai irin sa na mutumin rashidi din da aka fassara zuwa Hausa, gandun dabbobi, kaga labari ne amma kowa ya san ƙirƙirar labari, dabbobi ne suke rayuwa, kuma ake faɗa irin yadda suke ta gwagwarmaya a tsakaninsu da zaluman cikinsu, shugabanni da talakawansu, da cikinsu akwai masu buri, akwai masu ɗa, akwai kaza kaza kaza, da ba da siffanta irin rayuwar talakawa a lokacin mulkin gurguzu da sauransu. To wannan kaga kowa ya karanta ya san kirkirarren labari ne ba ya bukatar sai a ce masa ai labarin kirkirarren ne. To ire-iren wannan duk ba a cewa mutum ya shiga ƙarƙashin wannan hadisin ko a haramta masa cewa abin da yake ba daidai ba ne. Za su samu cewa za ka ga yanzu misali maqamatul hariri da maqamatul badi'u zaman al-hamadani. Za ka ga cewa duk maqamomin nan ƙirƙirarren labarai ne. Ba wasu abubuwa ne da suka faru ba. Amma kuma an ƙirƙiri wasu labari ya ce wani ne ga shi nan shi ne kamar jarumin labarin shi ne kusan duk labarin yake kai ko mu a kansa ana ba da za ka samu littafi ne ko da malamai suke karanta shi za ka cikin tarihin malamai manya a ce ya karanta makama a gurin wani so in kaga inda wani abu ne na laifi bai kamata a ɗaure abin gindi haka ba har ma malamai a riga musu kirari da cewa sun karanta littafin mu nan kasan mu an san cewa yana da cikin littafin da ake karanta na dogar makamat na alhariri malamai sun masa shiru masa sharhi haka ana ilmanta da su to irin wannan su daidai suke da waɗannan ƙirƙirar labarai da ake rubutawa kawai dai mutum ya rubuta abin da yake tarbiya ce ya rubuta labarin da zai koyar da daba koyar da shaye-shaye koyar da sata koyar da wasu abubuwa wannan kuma kaga illarsa illa ce wata ke mai muni ga al'umma mutum zai zama ya dasa wani abu na sharri zai rubuta ƙirƙirar labari ya zama a ciki akwai abin da yake tarbiya ce akwai abin da yake darasi kai ya kawo wasu salo a ciki ya saka wanda wani in ya karanta zai koyi wani irin wannan salo ko wani tafi can ba da aka taba yi da yake ba zan faɗi sunan bakarin sa wasu su je su neme shi wanda ciki banda koyar da sata ba abin da yake a ciki kaga akwai lokacin da wata gwamnati ta zo su haramta ma sayar da littafi to kaga irin wannan ƙirƙirar labari ne amma kuma ba ya tattare da abin da yake na tarbiyya zai koyi mutane abubuwan da suke ba masu kyau ba.
Malamin zai amsa tambayar wanda yake cewa menene hukuncin masu yin komedi na barkwanci suna yadawa a kafafen sada zumunta na zamani.
To shi ma bai wuce labari ne amma aka yi ba da shi a sifa ta aikace. Ila iyaka mai ya kunsa da wani irin abu ake yin komedin dan misali komedi da wasu abubuwa na addini ai komedi da sallah misali ai komedi da zikiri ai komedi da karatun alqur'ani ai komedi da sifa ta malamai wani duk bai dace ba domin akwai kokarin tozarta wannan symbol ko wannan ibada wacce take babbace a gurin musulmi ko wannan symbol wannan wani wata shakhsiya wacce take da mutunci a gurin al'umma ka yi komedi amma ka yi shiga ta malanta don a yi dariya ka sa gemu yana abin nan har ciki kana wani gbubbuka da miliya ko kana abin nan wani kaga da akwai cin mutunci ga wani abu wanda yake mai daraja a addinin musulunci shi ne malanta haka nan ko ka yi komedi amma sallah ake a cikin sallah a yi wasanni haka a yi wani abin da mutane su yi dariya wannan duk bai dace da wannan ba amma wani abu ne wanda yake bai shafi harkar ibada ba bai shafi harkar wani abu wanda yake mai daraja da al'umma take darajta shi ba saboda darajar da yake da ta wajen Allah wannan da zai shiga karkashin labarai wanda suke na nishadantarwa ko kuma na ilmantarwa.
Wani tambaya take cewa malam shin waɗannan watanni ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta cewar yana yawaita azumi a cikin su bayan watan Ramadan kuma duka hadisan sun inganta?
Watan da yake yawaita azumi bayan Ramadan shi ne Sha'ban baya ga shi ba wani wata da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke yawaita azumi a cikinsa. Aisha ta ce cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi har ma ka zaci kamar baya ajiyewa wani lokaci kuma in ya daina azumi har ka zaci cewa kamar baya yi. So haka Annabi haka yake yi sai zai bai zo cikin aikinsa ba cewa misali yana siyamu dawud duk da cewa shi ya faɗi cewa abdarus siyamu siyamu dawud azumin da ya fi kowanne falala shi ne azumin annabi dawud ya suma yawmin wa yafturu yawman amma shi a aikace yakan yi azumi har a zaci kamar ma baya aje azumi yakan zo lokaci kuma ya daina azumi har a cewa kamar ma baya yi wannan shi yake nuna maka cewa a sunna kaulin annabi sallallahu alaihi wasallam muqaddama ala fi'li aikinsa ake gabatarwa akan abinnan maganarsa ake gabatarwa akan aikinsa kamar yadda Ibn al-Arabi yake cewa ita magana annabi sallallahu alaihi wasallam kanunun ne kulli doka ce ta shafi kowa annabi ya ce ku yi kaza ko ina kwadaitar da ku akan kaza ko kaza ya fi kaza wannan magana za ta shafi kowa, amma aiki zai iya zama ya keɓance shi ne shi, wasu dalilai nashi na karan kansa, ko wasu abubuwa da Allah ya halatta masa, ko wasu dalilai wannan ya keɓance shi, sai idan wani abu wanda yake ya karina wacce ke nuna cewa wani abu ya shafi kowa, to al'asul shi ne a yi koyi da annabinsa har cikin ayyukansa, amma akan samu wasu cikin ayyukansa wanda suke zama khususiya idan an samu nassin da yake nuna khususiya ce, amma shi a maganganunsa in yayi magana to doka ce take shafar duk wanda maganar ta kunsa, wato take shafar al'ummarsa gaba ɗaya. Shi yasa a nan kaga ya ce afdalus siyami siyamu Dawud, amma shi a aikinsa ba a ga ya siyamu Dawud ba, ba ka zuwa ka ce wanda zai yin siyamu Dawud ya riƙa yi, wasu ko wani lokaci ya daina yi ya balala, saboda shi annabi ne, a'a annabin da bakinsa shi ya ce afdalus siyami siyamu Dawud, saboda ka tunda ya fifita shi to ba wanda ya sako ya dawo ya yayi kasa da shi, annabi ya fifita shi, ma'ana fifita shi ga al'ummarsa cewa su su yi wannan. Saboda haka akwai wasu abubuwa da za a ga cewa an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi, amma ba a ruwaito cewa ya yi ba, wannan baya hana cewa a kwadaitar da mutane a kan su yi, saboda shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mai kwadaitarwa a yi, da misali su ya mushawwar 60 min shawwar, ko da saboda kidimewa ko toshewar basira da kokarin a toshe mutane duk wani abu na alheri, to a gaya masa hadisin da annabi ya sita shawwar. Ya manta cewa annabi shi ne ya ce a yi 60 shawwar, don ce a yi 60 shawwar ba ka jiran kuma a ce maka ya yi ko bai yi ba, shi dai ya baka umarni ka yi, saboda ka ba a neman alfi'il bayan an samu alkawari, amma ka samu alfi'il wani lokaci kuma ya zama aikin ya takaita a kansa bai shafe ka ba.
Tumana na isa karar alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka-duka da wannan kaka karshen shirin a wannan rana, sai kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703-360-4145 ko kuma tana adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalim OON, babban malami a sangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shirin da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Ana sai da rassasan da na kasance tare da ku, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.